Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Hawa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Laraba 20 ga watan Disamba shekarar 2023. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji yadda mabiya addinin Krista ke ci gaba da gudanar da shirye-shirye ga dangadan na gudanar da bikin Krismeti domin tunawa da ranar da aka haifi Annabi Isa alaihi salam a jihar Difa da ke jamhuriyar Niger da ma sauran sassan duniya daban-daban. Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin wannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowane hantsi ranar Laraba, yau ma muna tafe da shirin ciwon yamace tare da Aisha Ma'azu. Muna kuma tafe da sharhin jaridu daga Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kotun kolin jihar Colorado ta cire sunan tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga jerin waɗanda za su tsaya takara a zaben fidda gwani ƙarƙashin jam'iyyar Republican a jihar. Tana mai cewa bai cancanci ya zama shugaban ƙasa ba saboda rawar da ya taka a mamayar da aka yi wa ginin Majalisar Dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Hukuncin da kotun ta yanke a ranar Talata shi ne irinsa na farko da ya fara amfani da sashi na uku na dokar da aka yi wa garin Bawul ta 14 da ta ba da damar hana ɗan takara tsayawa neman mukamin shugaban ƙasa. Akwai dai yiwuwar Trump zai ɗaukaka ƙara a kotun kolin tarayya. Sashin dokar ya ba da dama a hana duk wanda aka samu da hannu a tada husuma riƙe wani mukamin gwamnati, an kuma tanade shi ne don hana waɗanda suka yi wa gwamnati bore a yakin basasan da aka yi Amurka riƙe wani mukami na shugabanci.
They're destroying the blood of our country. That's what they're doing. They're destroying our country.
Trump kenan yayin mai da martani yake cewa suna ruguza ginshikan ƙasarmu, abinda suke yi kenan, suna ruguza ƙasarmu kuma ba sa so su ji ina faɗan hakan. Isra'ila ta kai sabbin hare-haren sama hada da dakaranta na ƙasa a yankin zirin Gaza ranar Talata a kokarin da take yi na kakkabe mayakan Hamas a yankin. Hakan na faruwa ne yayin da Amurka take neman goyon bayan kawayenta don a kara jiragen ruwan da ke ratsawa ta Bahar al-Maliya daga 'yan tawayen Hutun Yemen da ke samun goyon bayan Iran. Dakarun Isra'ila sun ce sabbin hare-haren wuraren da suka kaikaita sun hada da wata farfajiya da Hamas ke amfani da ita, sannan sun lalata wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a yankin kudancin Gaza. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce sabbin hare-haren na Isra'ila sun kashe akalla mutum 20 a birnin Rafah da ke kusa da kan iyakar Masar, inda dubban fararen hula suka tsere domin neman mafaka. A birnin New York da ke nan Amurka, ana sa ran kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai kada ƙuri'a kira da dakatar da buɗe wuta domin a ƙara tura kayayyakin jin ƙai zuwa yankin na Gaza, wanda ke fuskantar matsalolin ƙarancin abinci, ruwa da magunguna.
We fully support addressing the humanitarian needs of the people of Gaza as this resolution should say.
Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller kenan yake cewa muna nuna cikakken goyon baya wajen ganin an magance matsalolin da jama'ar Gaza ke fuskanta, kamar yadda matsayi da aka cimma ta tanada. Muna kuma aiki tare da sauran kasashen da ke wannan committee. Wani tsohon sojan Rasha ya nemi mafaka a ƙasar Netherlands, ya kuma ce a shirye yake ya bada shaida a kotun hukunta manyan laifuka ta ICC kan laifukan yakin da Rashan ta aikata. Wata majiya ce ta bayyana hakan ga kamfanin dillancin labarai na Reuters, inda ta ce sojan ya ce laifukan yakin da Rashan ta aikata waɗanda ya gani ne da idansa yayin da take yaƙi da Ukraine. Mutumin wanda ya bayyana sunansa a matsayin Igor Salikov mai shekaru 60 ya ce shi mamba ne a dakarun da Rasha ke goyon baya tun daga shekarar 2014 waɗanda suka kwace ikon Donetsk da ke gabashin Ukraine. Ya ƙara da cewa ya yi aiki da sojojin haya na kamfanin Wagner a ƙasar ta Ukraine. Ita dai Rasha ta sha musanta dukkan wani zargi na aikata laifukan yaƙi a kan fararen hular ƙasar ta Rasha. Hakan na faruwa ne yayin da ake tunanin mai yiwuwa 'yan Majalisar Dokokin Amurka su shiga har cikin lokacin hutunsu na Kirsimeti don ganin sun cimma matsaya kan ƙara turawa Ukraine tallafin kayan soji. 'Yan majalisar za su yi ƙoƙarin cimma matsaya ne kan batun samar da cikakken tsaro a iyakokin Amurka.
We agree the border must be fixed. That is a broad consensus in our caucus.
Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Amurka Sanata Chuck Schumer kenan yake cewa mun amince cewa ya zama dole a gyara matsalolin da ke kan iyakokinmu. Wannan wani batu ne da dukkanmu muka amince. sai dai samun matsaya ta bai daya ya zama wani babban kalubale da majalisar take fuskanta. Shi ma shugaban marasa rinjaye a majalisar ta dattawa Mitch McConnell ya amince cewa lallai akwai babban kalubale a gaban su.
An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Yanzu bari mu shiga jihar Difa a jamhuriyar Nijar, inda wakilinmu Haru Sule Rashidu ya aika mana rahoto kan yadda ɗimbin mabiya addinin Kirista a jihar ta Difa suka dukufa wajen soma shirye-shiryen gudanar da bikin Kirsimeti, inda mabiya addinin ke murnar zagayowar haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Ga dai Haru da cikakken rahoton.
A yanzu haka daukacin al'umma maza da mata mabiya addinan Kirista ne na kasashe daban-daban na duniya ke ci gaba da shirye-shiryen tunkarar ranar 25 ga wannan watan da muke ciki na Disamba, wanda ya daidai da bukukuwan sallar Kirsimeti na zagayewar haihuwar Yesu Almasihu, inda a wannan rana ce mabiya addinan Kirista a duk faɗin duniya ke gudanar da shagulgula game da murna mai cike da farin ciki da kuma nuna da'a ta hanyar yin addu'o'i a majami'u daban-daban inda suke gabatar da wannan ibada tasu. To sai dai a nan jihar Difa ta jamhuriyar Nijar haka abin yake, inda mabiya addinan Kiristan jihar ne ke ci gaba da dakon wannan rana mai cike da matukar muhimmanci a gare su ta Kirsimeti, wacce suka saba yi a kowace shekara. Duk da wannan shekara ta bana Kiristocin jihar ta Difa da ma na kasar Nijar baki daya za su gudanar da bukukuwan Kirsimetin ne a cikin wani yanayi na tsadar rayuwa, sakamakon takunkumin da kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma da cewa ECOWAS COSI da yawo ta kakaba jamhuriyar Nijar. Pastor Lawali Ibrahim shine shugaban Eglis RN a nan Difa, ya yi ƙarin bayani a zantawarsa da muryar Amurka yana mai cewa.
To ita dai mahimmancin wannan rana gare mu, mun Krista muna yin sallah ne, muna tunawa da zagayewar haihuwar Yesu Almasihu Ubangijinmu da mai cetonmu. Shi ne mahimmancin ta gare mu. A cikin wannan rana da ta zagayo muna tattaruwa, muna yin hidindimu, muna yin bukukuwa, muna yin addu'o'i a wannan rana musamman domin zaman lafiya na ƙasarmu da kuma jiharmu. To yadda muke ganin sallar nan za ta kasance mu babu kuɗaɗe a hannun jama'a, amma cikin alherin Ubangiji, Ubangiji ba zai rasa abin da zai tanada ma ƴaƴansa ba, domin mu yi murna tare da juna cikin wannan sallah cikin alherin Ubangiji. Dangantar da wannan harkar na takunkumi na Sidiyawo wannan ya kawo ƙalubale, amma duk da haka dai cikin alherin Ubangiji Allah shi ne mai tanadawa. Kiran da ke gare mu ga su iyayenmu mataye, bakin abin da Allah ya sa mai gida Ubangiji Allah ya hore mishi ya bashi, to a yi amfani da shi.
To sai dai game da shirye-shiryen tunkarar wannan sallah ta Kirsimeti, na zanta da wasu daga cikin mabiya addinan Kiristan jihar ta Difa kan yadda suke ganin hidindimin wannan ranar da ma kalubalen da suke ganin sallar ta Kirsimeti za ta riske su, suna masu cewa
mun samu dawa ranar sallar ranar nan za a yi hidima, za a mata za su zo za su yi dahuwa, duka abin da Allah ya hore ka ya uzurce ka da shi shine zaka zo ba a cikin baikonka. Kina lokaci za a sai wani dan maraki ko ku za a sai wasu dabbobi domin dukan taro da wani bako da wani dukan wanda ya zo za a ci a lokaci guda domin a sada zumunta a cikin Almasihu, domin ranar murna ce, ranar farin ciki ce. Lalle muna yi ma yara tawahi, muna yi ma mata tawahi, amma in lokaci ya zo su ma din suna gane cikin wani yanayi ake.
Gillian Jesse, ranar Christmas ranar bayarwa ne, akwai soye-soye, akwai shinkafa, akwai abun sha, ana ba ma kowa ne. Wannan lokaci dai komai da komai sun riga sun zama da tsada. Mu fa za mu gode ma Allah kawai don wannan Christmas din dai. Za mu yi shi da godiya ne.
Ila Hamis dan baba. Gaskiya za ni iya ce kamar ga yadda na yi kayayyaki ga sallar bara, ba haka na yi su a sallar bana ba. Amma duk da haka gaskiya an yi ma Allah godiya. To duk da wannan matsaloli da ƙasa take ciki, ba za mu fasa yin kuma gudanar da hidimar sallar mu ba a wannan rana.
Daukacin mabiya addinan Kiristan jihar ta Difa da zagayewar shekara sun fi mayar da hankalinsu ne ta hanyar yin addu'o'i don ganin zaman lafiya ya tabbata a cikin jihar ta Difa, duba da tabarbarewar tsaro da jihar ta fuskanta a shekarun baya. Haru Sule Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
To madalla, yanzu kuma ga Muhammad Lalo ya shigo da kashi na biyu na labaran duniya.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta keɓe cutar COVID-19 nau'in JN1 a matsayin wacce ya kamata a mai da hankali a kai, sai dai ta ce wannan nau'i baya ɗauke da wata babbar barazana ga lafiyar jama'a. Cikin wata sanarwa da ta fitar, hukumar ta WHO ta ce ana ci gaba da auna barazanar da ke tattare da wannan nau'i na JN1. A dadi an saka nau'in karkashin ajin nau'in BA286 da ya bulla a baya. hukumar ta WHO ta ce allurar rigakafin waɗanda kan samar da kariya daga nau'ukan cutar na taimakawa wajen kaucewa cutar ta tsananta ko ta kai ga mutuwa. Dakarun da ke tsaron ruwan tekun ƙasashen nahiyar Turai sun ce jirgin ruwan 'yan kasuwan nan na ƙasar Malta da masu fashin teku suka sace a makon da ya gabata a kogin Arabia ya bar yankin ruwan ƙasar Somalia. Bayanai sun yi nuni da cewa an fitar da ɗaya daga cikin mutanen da ke cikin jirgin saboda ba shi da lafiya. Sai dai har yanzu jirgin mai suna Ruwen na ƙarƙashin ikon masu fashin tekun. Dakarun ruwan ƙungiyar nahiyar Turai sun ce har yanzu ba a san waɗanda suka yi garkuwa da jirgin ba, kuma ba a san mecece buƙatarsu ba. Amma ana zargin masu fashi a teku na ƙasar Somalia ne suka sace jirgin, waɗanda ake tunanin sun farfaɗo da ayyukansu bayan wasu shekaru da aka kwashe ba a jin ɗuriyarsu.
An gaida Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla masu sauraron mu, yanzu kafin mu je ga shirinmu na gaba ga mabudin kunnuwa. Madalla a gaida Husaini Asmarawi, yanzu kuma ga shirin ciwon yamace.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A kwana a tashi ƙarshen wannan shekarar yana daɗa matsowa, kuma a ci gaba da bita akan wasu muhimman mawdu'an da muka yi nazari a kansu cikin shekarar. Yau shirin zai waiga baya domin kawo muku kaɗan daga cikin shirin da muka gabatar akan cin zarafin mata a zamantakewar aure a ranar 21 ga watan Yuni da wannan shekara mai ƙarewa, bayan da mijin wata mata ya harbe ta a hannu sakamakon ya dawo gida bata kammala girka abinci ba, lamarin da ya kai ga yanke hannun nata baki daya. To, shirin ciwon yamace ya karbi bakuncin Jummai Madaki, wacce take aikin sa kai da taimakawa mata masu fama da matsalar cin zarafi a jihar Plateau, da kuma barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da barista Hassana Mai Rigattila, ma'aikaciyar ma'aikatar shari'a ta Najeriya a Abuja, wacce na yi mata tambaya a game da abin da ke haifar da cin zarafi a cikin gwantakiyar aure, sannan wasu hanyoyi za ta iya bi wajen kare kanta daga cin zarafin mijin nata. Farko dai zan ce cin zarafin mata ba abu ne mai kyau ba. Ba wanda zai so ya ba da diyarsa aure aje ana ci mata zarafi. Na farko shine, yayin da kin gane mamiji ma mai duka ne ko yana ci miki zarafi, muna da kungiyan agajin shari'a, wato Legal Aid Council of Nigeria, muna da FIDA, inda zaki je ko kuma ki rubuto petition ɗinki zuwa Citizens Right Department, Federal Ministry of Justice, wato department ne wanda yake kare ƴancin bil'adama. An ɗauki alada an haɗa shi da addini. Alada dai da addini dai ba abu ɗaya bane. So da yawa iyayenmu in ka zo gida ka ce gashi ana ci maka zarafi, sai ku yi hakuri, mu ma da hakuri muka zauna.
To zamani ya wuce wanda ƴatan mace dai ta ga ana ci mata zarafi za ta zauna shiru don iyaye sun ce sun yi zama da haƙuri har ya kawo ga rashin rai. A addinin Krista ana ce for better for worse. Amma if worse come to worse come, ai ba abin da zai saka ka zauna. Ka zauna a kashe ka a rasa rai a ba mu iyaye haƙuri ba shi bane. Kuma a addinin Krista dai ba wata provision din da aka yi cewa ai in namiji na ci maka zarafi da yanda zabi na dai san dai ana tsulhu. Wato dattawa da kuma fastoci sukan zauna ne su ji koke-koken. Amma ke kina da izinin ki ɗauki matakin da ya kamata a ce kin ɗauka don ki tsare ranki da kuma na ƴaƴanki. Hukumomi na nan za ki iya zuwa police station, za ki iya zuwa kungiyan agajin shari'a wato Legal Council, kina iya zuwa FIDA, International Federation of Women Lawyers, kina iya zuwa Citizens Rights Department, Federal Ministry of Justice, ki kawo kukanki. Sannan kuma ba addinin da ta ba da izinin cewa in kai aure ka dinga musguna ma mace. Allah ya kama wani zamani ne wanda ake musguna ma mata, ana takurawa mata, ana kuma kashe mata. To ni zan yi magana ne nan da babban murya. Ya kamata hukumar shari'a ta ɗauki mataki masu tsanani. Duk wanda aka same shi yana musguna ma matan shi, hukuma ta ɗauki mataki mai zafi. Domin in ta ɗauki mataki mai zafi kuwa, alabar shi aka yi certain example da mutum ɗaya, kowa ya shiga ruwan hankalinsa. Sannan kuma ni a gani na shi ne ya kamata ne ana musguna ma mace kar ta yi shiru ta fita ta faɗa, domin in ciwo na damun ka in ba ka je gurin likita ba, likita dai ba wai zai biyo ka gidanka bane zai tambaye ka me ke damun ka ba. Mata su dinga bude baki suna magana.
A wata hirar da nayi da barista Amina Umar Hussein a baya, nayi mata tambaya a game da dalilin da yake sa mace ta ci gaba da zama a gidan mijinta koda ko yana cin zarafinta, kuma mecece mafita?
Duba da cewar hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci, gaskiya abin ya yawa. Kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta min, wanda a shekara ta 2018 sun yi kididdiga akan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya, wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a zamantakewarsu, wanda kuma da aka burki diddiga sai aka gano cewa kashi 30 a cikin kashi 38 din nan mata ne, maza ne suka ci zarafin mata. Kashi 8 ne kawai na mata a cikin wannan kashi 38 din suka ci zarafin mazajensu. So gaskiya idan muka duba da wannan kididdiga da kuma abinda masana suke gaya mana, za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yanda mata sun samu kansu a irin tabuwar hankali, rashin samun cikakken abinda ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu. Za ki ga mace an kore ta da gidanta, an kore ta da ƴaƴanta, da irin waɗannan makamancin abubuwa. To gaskiya duba da cewa ita nahiyar mu ta Afrika, kuma musamman ƙasar mu Najeriya, mutane ne wanda muke da riko da addinin mu. Addinin nan zai iya zama addinin Musulunci, zai iya zama addinin Kristanci, zai iya zama addinin gargajiya. To duka dai waɗannan addinan namu mu ga da su muke tasarrufi a cikin rayuwar mu, wato duk al'amuran mu addinin mu ya mamaye su. So kai tsaye zaki iya cewa abu na farko da mutane ya kamata su koya shine su koma koyarwar da addini ta musu, su dinga sauraron wa'azuzzukan da ake musu a masallatai da majami'u na bauta.
Al'adu da addinin mutanen arewa yana daraja aure matuƙa, kuma fatar iyaye ita ce su ga ranar da za su aurar da ƴaƴansu, musamman ma mata, ganin cewa ita ƴa mace lokacinta ƙurarre ne ba kamar namiji ba. A ranar 9 ga watan Agusta, shirin ya haska fitila akan wasu dalilan da ke kawo tsaiko ga auren ƴa mace. A can shekarun baya ba abun mamaki bane ka ji ana cewa wa zai auri jahila. Sai dai duk da rashin zurfin ilimin mata a wancan lokaci, mata suna auruwa kuma su zauna a gidajensu. Kana al'umma ta amfana da wannan tsari matuƙa. To sai dai sabanin yadda ake tunani a da can, yanzu mata suna samun ilimi mai zurfi, suna kasuwanci, kuma za a iya cewa sun samu ci gaba a fannonin rayuwa daban-daban sabanin yadda yake a baya. To sai dai, a yanzu ne ake samun matsalar rashin aure tsakanin mata, musamman ma waɗanda suka yi zarra a fannonin rayuwa daban-daban, lamarin da wasu suke danganta shi da zurfin ilimin mata ko kuma ɗaukakar da suke samu. Wai shin ina gaskiyar wannan lamari? Wannan shine maudu'in da zamu tattauna akai a cikin shirin ciwon ya mace a yau, kuma zan baiwa bakin namu dama su gabatar da kansu.
Sunana Ummu Lkhairi Abdulmumin Iliyasu, ni mazauniya garin Jafce.
Sunana Fatima Ali Muhammad Baturi, ni haifafiyar Kano Kano na ke rayuwa ta ko.
Masha Allah. Zan fara da ke Ummu Lkhairi. Zamanin yanzu mata sun ci gaba, in kika duba fannin siyasa ne akwai mata da suka yi zarra, in kika duba fannin kasuwanci kazalika, har mata wanda suka kafa masana'antu akwai su, suna jajircewa su ga cewa sun cimma wani abu a rayuwarsu. Me yasa mata suke dagewa yanzu su ga cewa an dama da su a fannonin rayuwa daban-daban, har abubuwan da a da zaki ga ba a alakanta shi da mace, misali kwallo ko wasan kwando da dai makamantansu?
Ina ganin mutum zan komai yana tafiya ne da zamani. Abubuwan da kusan zan ce akwai irin ƙoƙarin da ya haka na sun fahimta, ana ganin akwai abin da ya dace mace ka yi, akwai abin da ya dace ta yi, ko ana kallon cewa ko akwai abubuwan da idan mace tana yi ko zai affecting ɗinta ko a lafiyarta ko a tarbiyyarta ko a wani abu.
Haka.
So amma yanzu ya zama da an samu fahimtar cewa aikin da mace take ba shi da alaka da wani kalubale na wani abu na zamantakewa ce za ta samu a duka wa'innan abubuwan. Akwai matan aure, akwai yara, akwai matasa, akwai wanda sun girma. So wannan ci gaba da aka samu da ya zo da zamani kuma da ya zama da dole abubuwa da dama sai an tafi da matan, saboda wani understanding din dole sai daga wajen
fahimta.
So shi ya sa yau waye zama da yanzu gaskiya kowai na rayuwa za ki samu ana samun mata a ciki.
Haka. Gare ki malam ma ummi, ko saki ga mace ta yi karatu tana da maimaiwa, tana da kuɗi, tana da aiki mai kyau, wasu har da gida suna da gidan kansu wanda kuma sun siya ne da gumunsu, ba wata hanya suka samu kuɗin da suka siya wa'annan abubuwan more rayuwar ba, sai dai kuma kamar sai a ce wai kamar suna yawan tsantseni, suna so su suna so miji irin wannan, suna so irin wannan, suna so irin wancan, shi yake sa
mutane yawanci kowa da fahimtar shi. Amma maganar gaskiya ni mace ce kuma na san mata, kana hira da mata da yawa, kuma babu kalan matan da ba ka mu'amala da su suke yin irin na free life din ma da wanda ma irin ake rayuwa normal din irin duk kana mu'amala da kowa, kuma kana tattaunawa da su kana jin ra'ayoyinsu.
Haka.
Maganar gaskiya wasu matan da yawa kallon wai suna son namiji mai irin kala kaza ko kuɗi ko mulki ko sarauta, wasu ba wannan ne tunanin su ba. Akwai mutane da na sani da yawa suna hawa mota, ɗan mata ne da gidajensu, suna managing business ɗinsu, wasu suna zuwa aiki suna wannan ɗinsu, amma ba wannan tunanin ne a gaban su ba. An ci za ki ga wanda suke tunanin cewa in suka bibiya ba ta ma san ya ake neman kuɗi ba, ba ta ma san na farko ba ta da wani qualification, na biyu ba ta san yadda ake juya kuɗi ba, kawai tana zaune ne tana kallon wanki tana hawa mota tana tunanin saurayi ne take mata ko kuma miji take aure ne hali zai sai mata mota, sai ta ɗauki zuciyarta ko ta sa a nan sai ta ce ita kuma sai ta aure miji mai kuɗi ko ta yi saurayi mai kuɗi.
Mai sauraro, iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace na wannan makon, sai kuma zuwa makon gobe idan mai kowa ya mana aran rai, mu ci gaba da bita akan shirye-shiryen da muka gabatar cikin shekara. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo gare ku, da ma waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To madalla, yanzu kuma sai sharhin jaridu daga Kamaru.
Za mu fara shirin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar The Guardian ta kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ta ce yanzu dai ɗan aware masu ɗauke da bindiga a ɓangaren da ake amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila yanzu dai ba sa samun nasara kan ayyukan da suke gudanarwa a wannan ɓangaren. Sojoji masu biyayya ga gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru suna ci gaba da taka musu birki wajen yadda suke gudanar da ayyukansu a wannan ɓangaren. Sai kuma jaridar The Post ita kuma cewa ta yi yanzu dai kayayyakin masarufi farashinsa na tashin gwauron zabi a kasar Jamhuriyar Kamaru, kasancewar ana tinkarin bukukuwan Kirsimeti da kuma sabuwar shekara a kasar, amma al'umma waɗanda za su gudanar da bukukuwan Kirsimeti suna kira ga gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru da cewa gwamnati ta sanya baki domin su tafiyar da harkokinsu ba tare da wani cikas ba. Sai jaridan Mesaje ta kasar Jamhuriyar Kamaru anda ita kuma cewa ta yi yanzu dai shugaba Biya yana kasashen ƙetare domin duba lafiyarsa, kasancewar shugaban ya dan yi wadansu kwanaki bai tsallaka ba, amma yanzu yana can ana ganin nan da dan wani lokaci kankani zai iya dawowa kasar Jamhuriyar Kamaru domin ci gaba da gudanar da ayyukansa. Jaridan Du Sahel kuma ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi matasa a arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru din suna ta kira ga dan shugaban kasar Kamaru Frambia da yi kokari ya sanya takararsa a jam'iyyar ADPC ko CPDM wanda mahaifinsa Paul Biya yake jagorancin kasar Jamhuriyar Kamaru a inuwan wannan jam'iyyar. Sun ce su dai babu gudu babu ja da baya za su ci gaba da malawa Frambia din baya domin suka ce wan ya cimma burinsa wajen zamantowa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru a zabe mai zuwa. Sai kuma jaridan Kalara anda ita kuma ta bayyana mana cewa yanzu dai jam'iyyun adawa a kasar Jamhuriyar Kamaru sun haɗe kansu waje ɗaya domin cimma burinsu na yadda za su yi su tinkari shugaba Paul Biya a jam'iyyarsa ta RVPC ko CPDM. Suna buƙatan Maurice Kamto ya zamto ɗan takara kwaɗe tilo a ƙarƙashin jam'iyyun da suka haɗu domin su cimma burinsu. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Afrimedia anda ita kuma ta ce ministocin kasar Jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da 'yan majalisun dattawa da kuma 'yan majalisan dokoki na kasar Jamhuriyar Kamaru sun haɗe kansu waje ɗaya domin ganin cewa sun yi bayani kan kasafin kuɗin shekarar 2024 nan mai zuwa. Yanzu dai kowane minista yana faɗin albarkacin bakinsa a gaban majalisan guda biyu. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga Muhammad da takaitattun labaran duniya.
Kotun kolin jihar Colorado ta cire sunan tsohon shugaban Amurka Donald Trump daga jerin waɗanda za su tsaya takara a zaben fidda gwani ƙarƙashin jam'iyyar Republican a jihar, tana mai cewa bai cancanci ya zama shugaban ƙasa ba saboda rawar da ya taka a mamayar da aka yi wa ginin Majalisar Dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021. Hukuncin da kotun ta yanke a ranar Talata shi ne irinsa na farko da ya fara amfani da sashi na uku na dokar da aka yi wa garin Bawul ta 14 da ta ba da damar hana ɗan takara tsayawa neman mukamin shugaban ƙasa. Akwai dai yiwuwar Trump zai ɗaukaka ƙara a kotun koli. Isra'ila ta kai sabbin hare-haren sama haɗe da dakaranta na ƙasa a yankin zirin Gaza ranar Talata a ƙoƙarin da take yi na kakkaɓe mayakan Hamas a yankin. Hakan na faruwa ne yayin da Amurka take neman goyon bayan ƙawayenta don kare jiragen ruwan da ke ratsawa ta Bahar al-Maliya daga 'yan tawayen Houthin Yemen da ke samun goyon bayan Iran. Dakarun Isra'ila sun ce sabbin wuraren da suka kaikaita sun hada da wata farfajiya da Hamas ke amfani da ita, sannan sun lalata wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a yankin kudancin Gaza. Ma'aikatar lafiya a Gaza ta ce sabbin hare-haren na Isra'ila sun kashe akalla mutum 20 a birnin Rafah da ke kusa da kan iyakar Masar, inda dubban fararen hula suke wato neman mafaka bayan sun tsere daga yankin na zirin Gaza.
To masu sauraro, a nan ne kuma muka zo ga ƙarshen shirin na hantsi. Sai can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi, musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai Solomon Abu da ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Hawar Sharif da na shirya na gabatar ki muku, fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an ji mu.